Haka mai wuya.
Mu musulmi mai kuma sana yanzu da muke haɗuwa muke ce alhamdulillah a muke folia. Ina mulkin Aido abinda ma muka samu yanzu ba Hausawa ba su da shi.
Ba dole ba da baya ba. Sai ba dole ba domin da kaman wuya in da dade irin wannan ra'ayin cewa lalle ko ya ba ba.
Ba kai da ba.
Sai ban yadda ba san
in ka ga mutu ya da mulki ya iya ne.
Wataƙila za a tuna cewa a kwanakin baya Allah ya ba mu iko mun kai ziyarar ƙasashen jamhuriyar Nijar da Ghana da kuma Kamaru. To a lokacin da muke a Kamaru ne kuma Allah har ila yau ya ba mu ikon ɗaukar wannan shiri na musamman na tsaka mawuya inda muka tattauna da 'yan siyasa guda biyu wanda suka san Kamaru cikinta da wajenta. Ya kamata a fahimci cewa ƙasar nan ta Kamaru tun da ta samu 'yancin kanta shugabanni guda biyu kacal ta yi. Ahmad Ahijo wanda kafin ya rasu ya share shekaru 25 yana mulki. Da kuma shugaba Paul Biya wanda ya ma fi shi a hijin dadewa kan karga mulki domin ya fi shekaru 30 yana mulki din.
Ni ne Rabiu na mai damara a birnin Kamaru, mataimakin mai anguwa a jam'iyyar NRC da take adawa da FDP sin Fatim Paul Biya. Alhamdulillah abinda za mu ce da wannan shekara 40 da shi kodiye a wannan kasa mu ce dai mun gode Allah da mu ana ta tallafa dai kawai amma ba abin da zamu ce sai dai kada Allah ya sake ka mana irin wannan Allah ya ka mana wani mai adalci wanda yake tausayin jama'a yana tausayin kasan shi kuma mai son kasan shi wannan shine abin da zamu ce game da Putin Colbian.
Assalamu alaikum. Ni dai suna na da gida. Gaskiya shugabanci shugaba Colbia ba abin da za mu ce. Wato muna alfahari da wannan jam'iyya BPDA. Domin shugabanci shugaba Colbia a ƙasar Kamaru ya kawo ci gaba domin gaskiya ba mu da matsalar tsaro ba mu kuma da matsalar zaman lafiya muna samun zaman lafiya cikakke sa'an nan kuma ba mu da matsalar yunwa da talauci a wannan ƙasa. Sun yaka babu abin da za mu ce da wannan shugabanci na shugaba Kalbiya sai dai yi masa addu'a Allah ya ƙara masa lafiya kuma Allah ya ƙara wa ƙasarmu ta Kamaru zaman lafiya da kwanciyar hankali da jin daɗi.
To jama'a kamar yadda muka ambata za mu yi magana game da Kamaru da al'ummarta da matsalolinta. Alhaji bari in fara da kai Alhaji Ridwan, yanzu idan wani ya tambaye ce Kamaru na nan zaunin lafiya komai daidai ba matsala jama'a sun gamsu ne za ka ce musa?
To abin da za ya faɗa da cewa shi ne mu gode Allah tun da muna zaman lafiya domin ƙasashen duniya ga baki ɗaya rikici na nan ko ta ina su tushashin mu na Afirka nan akwai fitino iri-iri. To kaga dai shugaban ƙasar mu dai mutum ne mai hankali dottijo ne wanda ya yi duk yadda zai yi dai ya kare wannan tashin shi hankalin kare shigo mana nan. Tashin hankalin da muke da shi a cikin ƙasar nan shi ne na sashin Ingilishi da sashin Faransa. To wannan kuma magana ne wanda yake tuntuni tun ba haɗa kan ƙasar Kamaru da abin nan. Shirin da aka yi su wayanda suka yi shirin na farko su suka yi ba su gaya ma wayanda suka taso cewa ga yanda suka yi shirin abin ba. To yanzu kuma duk rabin su ba kwana yanzu wayannan Ingilishi su sun tada masifa da fitina cewa sai dai a sake raba ƙasar Kamaru.
To za mu zo kan maganar rikicin 'yan Ingilishi da 'yan Faransa amma yanzu abin da ke so yanzu Alhaji Ali, me ye ra'ayinku ku 'yan adawa kun gamsu da halin da Kamaru take shi yanzu?
So a gaskiya kamar yadda aka bar nuna Kamaru a shekarar 1982 ba mu tuna cewa Kamaru za ta kai wannan matsayin na kaka da kayi ba, wato matsayin tashin hankali daga ɓangaren siyasa har zuwa ɓangaren tsaro da ɓangaren ma tattalin arziki da kasuwanci da sauransu. Domin muna da abubuwa da yawa mai nuna mana cewa yayin da shi shugaban ƙasa Kulbiya ya ɗauki wannan mulki ya nuna mana cewa lallai kuwa Kamaru ba ta da wani matsala har tsawon shekaru 30 ko 20. 2025 ba za mu samu matsalar kudi ba ba za mu samu matsalar tattalin arziki ba domin a wannan lokacin kamfanonin da aka barmi shi yayi sama da 40 hakan nan kafin yayi abin da shi kuma yanzu tabbatar a shekara 1986 cewa lalle ko ba za mu tafi bankin lamuni ba kafin bankin lamuni shi ne masu sayan bashi kuma su sayar maka da kudi da tsada lalle ko ba za mu isa wannan matsayin ba to kaga har muka kai ga isa wannan matsayin sa aka kai da shekara 1990 yayin da aka tusa mu na duniya gaba daya ma yayin da dangan Berlin wato ne jamu sun rushe a fatan sa cewa duniya gaba daya yanzu kamar yi demokrasiya aka sa shi da karfi da yaji ya ba mu da mun demokrasiya amma kafin nan kamar ga bice gurare da yawa wanda mu muna daukan cewa wato rashin kula da rashin daukan mulki din da muhimmanci ne ya kawo duk wannan
bai yi kwaifar saka halin zaman rayuwar jama'a mutanen kamar mu fara da shanen talauci karuwa yake ko raguwa yake
wato a takaice dai za mu bai ce muka talauci dai kamar karuwa yake ba ma kama ba domin duk takardu duk kuma rubutu duk waɗansu bincike sun nuna cewa talauci karuwa yake amma ba mamaki talaucin iya zama yana karuwa domin yayin da shi shugaban ƙasa ko da ya ɗauki mulki mu duka kamarun nan ba mu fi miliyan 8 ba nake ga a shekara 1982 ba mu fi miliyan 8 ba amma a lokacin da tattalin arzikin mu ai gwajin miliyar na ga 100 ne muke shi kamar tattalin arzikin da za mu yi amfani da shi kuma muna da kamfaniya waɗanda a gwamnati ta sa hannu take taimakawa wato saboda shanye rashin aiki na matasa wanda ba a tambayar wannan kamfaniyar ta yi riba ko ta ba mu abin da wato riban da gwamnati zai ke ɗauka waɗannan kamfanoni da shi ne ta rusa ɗaukar ma'aikata.
To ka ga duk waɗannan to bari sai a nan ruwa ka fi da wanda ya faɗa cewa talauci na ƙaruwa ne ko raguwa yake ne yanzu.
Eh to wannan da yake faɗa da bakin shi ya ce lokacin muna miliyan kaza yanzu kuma mun dogon wannan miliyan ne
a yawan jama'a wai
a yawan jama'a na farko kenan na biyu kuma ina so ya sani cewa duniya canjuwa yake a kowane lokaci da muna da arziki har muna biyan magine ma yan aikinsu a jami'ar Equatorial na da lokacin tsohon mai ƙasa kamaru yake biya musu yan aiki funsonersu na albashinsu to zai zama da yau gine ta yi dan kudi kamar kake kora yanzu a wasu fita kasanta wannan rikicin yana nan ajiye yanzu haka ana nan yi saboda haka wato ga guguwa ne ya sake ba wai iya tafiyar da kasa ba ne domin kada iya tafiyar da kasa ne zan ce maka babu a cikin kamarun nan wanda ya fi Folbiya sanin kamaru me yasa na faɗi maka haka yana makaranta ya zo makarantar shi a ƙasan waje ya dawo kamaru nan ya zo yana aiki a gwamnati har ya zo ya zama prime minister shekara da shekaru iya ya zo ya zama shugaban ƙasa shekara 39 in an haɗa duk wannan
idan ka zuwa wannan shekaru 39 da ya akwai inda na keɓe maganar Folbiya amma mutum da ka kawo ta gurin da yake yanzu nan kamar ka da mutane kan miliyan 25 ko kana jin shugaba Folbiya da gwamnatin sa suna rike da jama'a kasar kamar baki ɗaya daidai wa daida ko akwai inda ya saɓa wa juna
eh to ana rike daidai wa daida abin da zan iya gaya maka kamar nake ce maka mu za mu koma rikicin sashen ingilishin nan
to za mu
da babu wani rikici a kasan kamar muna nan sai dan Boko Haram sun ta za su shigo ta nor a je can to zai tafi da wannan magana na yan amma ingilishi da suka ce ba a yi musu su daidai da ake yi masauran
ina zan zo kansu sai na gama da maganar ko mutane sun gamsu da harkokin kiwon lafiya ilimi da sauransu kana jin idan aka dubi kamar a harkar tattalin arziki da sana'o'i da abin yi a wurin mutane suna da abin yi a yanzu yadda ya kamata idan babu me yasa babu
eh to kamar da nake ga maka ne yanzu zan ce maka yawa aka yi ana yawa kowane lokaci ana haihuwa yana karuwa kuma na farko kenan
amma kuma ta kasa ta da arziki
na biyu tana da arziki to ka san kasan kamaru ba kamar sashen wajen kusan ba ne nan
in ka ce wajen mutane su Najeriya
kamar
Amerika
kamar Amerika kamar Amerika can su suwa da yanci yi agunsu ne to kowane jihar da yanci ya yi nashi
nan ba haka ba
nan ba haka ba ne nan Faransa ne yake iko da kasan Kamaru.
Yawa, ka dauko mu kai mun su sayan da yake mun kai. Eh za mu yi magana Faransa. Kana nufin yanzu ka fi dore laifin a kan Faransa fiye da
Faransa ne take iko da kasan Kamaru. Me yasa?
Kuma da na to bari mu tsaya nan sai Allah ya san mu rana wace wu inda zamu zo mu ci gaba da kashi na biyu na wannan tattaunawa din inda daga cikin abubuwan da zamu tattauna akwai hadda magana kabilun Kamaru din da kuma cewa suna da yancin kowa ya zaba wa kansa abin da yake so ta makoma siyasa ne kuma daga cikin dukkan kabilun na Kamaru wace ce tafi rike makami na siyasa a halin da ake ciki a yanzu to a nan zamu tsaya yanzu a madadin su bakin namu Alhaji Rilwanu Sharubutu da kuma Alhaji Ali Danish sannan da wakilin mana can Kamaru Awal Garba da ya taimaka mana wajen hada wannan shiri ni ne Ali Mustafa Sakuta a Washington DC ku huta lafiya